Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Alƙalin kotun tsarar ma'aikata wato Court of Conduct Justice Aladi ya sa an yi waje da babban lawan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da ake masa shari'a kan tuhumar rashin bayyana dukiya. Babban lauyan Kano Gabi ya fuskanci wucin kotun ne don sa'in sa da yi da alƙalin.
As a personal representative of President Obama, just as you will never give up.
Ita ko jakadiyar shugaba Obama Samantha Power a ziyarar aiki a Najeriya ta ce Amurka ba za ta yi ƙasa gwiwa wajen tallafawa yaƙi da Boko Haram ba. Hakan rahoto ya nuna Amurkan za ta tallafa da dala miliyan 40 don taimaka a ƙasashen yankin tafkin Chadi ga yaƙi da 'yan ta'adda. Abigail Goza da ta kwato da ganin 'yan Boko Haram ta yi bayani mai juyayi.
Kowane rana namiji a cikinsu zai kwanta a kirjin mace har mutum 15. Miji ɗaya zai je kwanta a kanka har 15.
Ita ko rundunar sojan Najeriya ta yi karin batta da 'yan Boko Haram a Kareto da ke arewacin Borno, inda a gefe guda komandan sojan ya tsallake rijiya da baya kan hanyar ziyarar Dakaro a Bama. Nasura da Malika ya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Loto zuwa Loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa. Nasiru.
Nasiru Gambo Malumfashi, ɗazu da na ce ma ina da tambayoyi da zan baka bayanan sirri da kake cewa ya dace a dage ana samu. Shin kai kana ga babu bayanan sirri ne ka duba akwai gwamnatoci a jihohin nan duka? Ko da yake na san yanki yana da wasu dazuka masu wasu irin sunaye ma na tarihi, su dajin Rugu, su dajin nan na birnin Gwari, su dajin Gwalgore.
Ina jin yankin tsafe duk su ne shi da zazzakan kwarai. Wannan dajin Rugu shi ne da yanka haye shiga har Katsina ya wuce komai ya tafi har dajin Falgori, shi ne ta haye Yobe ya shiga Adama ya wuce har Sambisa. Wannan daji yake magana na dajin Rugu.
Yawwa, to abinda nake nufi wannan kana ganin kamar babu ma jami'an tsaro da suke ratsawa cikin waɗannan yankuna domin su samu bayanai, wato ma'ana ana yin abin da ake kira fargar
daji.
Me yake faɗa?
Fargar daji ko?
Fargar jaji da yake ma ka ga baka tsine shi a hankali. Fargar jaji ake cewa, ko kuma ihu bayan hari, ma'ana sai bayan hari ga an samu matsala sannan a ce kuma za a ɗau mataki.
Wato idan ka duba waɗannan matsaloli, musamman matsaloli na taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ko musamman a arewa, su waɗannan jami'an tsaro ko hukumomin tsaro da suke ta ƙoƙari don su kawo wannan daidaito al'amari a harkar tsaro, yanzu ne suke samun kayan aiki ko kuma wato ƙwarin gwiwar ma su yi wani abu. Saboda idan ka duba baya ko magana wannan bayanan sirri na tsaro, babu shi. Ayyan akwai shi, misali ya kamata a ce yanzu zuwa yanzu gwamnatocin waɗannan jihohi da su kuma hukumomin tsaro da ke waɗannan jihohi sun shiga sun yi wani abu, sun shiga cikin wannan matsala, sun in ba su kawo ƙarshen wannan matsala ba, gab a ce suna gab da kawo ƙarshen wannan matsala. To magana wancan bayanan sirri, muna da wannan al'ada na rashin wannan abu tunda abin inda akwai wannan bayanan sirri ko magana Boko Haram da muke fama da ita yanzu, ai da bamu kai a inda muke yanzu ba. To su wannan ita musamman jihar Zamfara tana da mutum ɗaya wanda kusan a harkar fannin tsaro ba a Najeriya ba a duniya ma yana ɗaya daga cikin ƙwararru na magana harkar tsaro. Amma duk da haka wannan abu bai taimaka ma jihar ba a kawo makashin wannan matsala da ake fama da ita ta taɓarɓarewar tsaro musamman a ƙauyuka. Ai wannan abu da ke ta faruwa ba kusan ba a cikin garin Zamfara Gusau bane ba, Zamfara a ƙauyuka ne na local government, ƙananan hukumomi da wasu ƙauyuka da suka zagaye ita wannan jiha ta Zamfara.
Nasiru, ina ga in muka kawo irin maganar nan ta cewa akwai manyan mutane na tsaro a wajen, Aina in ka lura suna yi wa kasa aiki ne baki dai ba wai don saboda ka fito daga yanki shikenan sai kuma ka dauki duk jami'an tsaro ka tafi garin ku ka ce zaka yi kula da harkokin tsaron kawai anan ba.
Ha to ai matsala ce taka ta gida yanzu. Ba gani misali lokacin da wannan yaki na Boko Haram ya kai makura akwai dattawa na Borno sun zauna a tsakanin su suka nemi su kawo makansu mafita akan wannan aiki da wannan matsala dake addaba su to musamman su kansu mutanen waɗannan mutanen manyan Speton general na yan sanda da su manyan jami'an tsaro na yan sanda tsohon mai ba shugaban kasa shawara ta harkar tsaro da shi wannan minister babban minister a harkoki a harkar tsaro na kasa su ya kamata a ce sun zauna su to wannan ai matsala ce ta mu ta gida ma mu aje magana gwamnati wannan matsala ce abu ne wanda ba zai gagare mu ba ya zami mu taimaka ma mutanen mu su fita daga cikin wannan bala'i na rashin tsaro.
Awal Sharif Falala, me zaka ce mi ko zaka faɗa wa masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka irin bayanai da yan kungiyar gizago da ke wannan yankuna suke faɗa don wani lokacin akwai lokacin da kake cewa sai su yi ta bugo waya kai ma sai ka ji kamar kai ta zubar da hawaye.
Gaskiya ne wato kamar yadda ka faɗa a gabatarwa ka ko na bayani kungiyar gizago kungiya ce da take tattare da dimbin al'ummomi wanda akalla muna da membobi kusan sama da mutum 3,000 a faɗin tarayyar Najeriya. Kuma jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da take ba da gudumawa wajen bunƙasar gizago. Mafi yawan 'yan jihar Zamfara sun san da ƙungiyar gizago saboda sun shugabannin jihar na gizagon tsayayyu ne domin suna amfani da kafafen yaɗa labarai wajen wayar da kai, ilmantar da kai, kai tallafi, kai gudumawa musamman dama manufar ƙungiyar yana ɗaya daga cikin wayar da kai. Kuma bisa wannan matsala da ta faru a kwanaki a matsayina na shugaba na ƙasa, shugaban Zamfaran ya kira ni yake ce min akwai wani shiri da suke yi na wayar da kai akan al'umma domin yadda jama'a za su yi su dinga kare mutuncin kansu da kuma kare martabar kansu domin kaucewa aukuwar irin waɗannan abubuwa da ka iya shigo su fito. Gaskiyar magana shine matsalar Zamfara matsala ce da take da buƙatan da wanda yake ko in ce da bafulatanin da yake a riga da ɗan bokon da yake a cikin gari da ɗan bokon da yake a wajen gari da ma'aikaci da ɗan kasuwa da ma ko menene a zo a ka fahimci juna a ɗauke siyasa saboda abin dole sai an ɗauke siyasa a kai kada a dinga kallon saboda ba wani bane a gwamnati yasa ai ba a samu zaman lafiya ba ko kuma a ce saboda wani ne yana iya ƙoƙarinsa saboda ba a so ya kai ga inda ake so ya cimma na nasarori sai a ta haifar masa da matsaloli wannan dalilin yasa za ka kasa ganin baki ya zo ɗaya akan wasu al'amura.
Kana nufin wannan abu akwai na ga ka fara cewa kana nufin kashe-kashe ko talauci ko wasu matsaloli a wannan yankin akwai abin da ya shafi siyasa a ciki?
Akwai abin da ya shafi siyasa saboda na ɗaya abin za ka dinga gani akwai baƙin ciki da ɓacin rai a cikin yadda al'amarin ya faru kamar yadda na faɗa maka abin yanzu ya ɗauki kusan shekaru 6 yana faruwa kai tsaye ba za ka danganta abin ga wani ɓangare na siyasa ba ka ce shi ne domin mutanen nan da suke yin wannan aika-aika kamar yadda bincikenmu ya gano Bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari majoritin waɗanda suke shiga za ka ga musamman ake shirya wa gari a je a farmaki garin kuma a doshi wani gurin kuma a kasa tara waɗannan mutane har su kai ga inda ake son su kai idan yanzu aka yi tara-tara aka kashe mutum 2 ko kuma wani bayani ya samu cewa an kashe mutum 2 a gari kaza to za ka ga wannan al'ummar wannan yankin suna cikin ɗari-ɗari domin abin da bai wuce kwana 1 ko 2 ba za ka ga an yi shirin ramuwar gayya an je an farmaki al'ummar an yi har ɗaukan me ake kira harin ɗaukan fansa sai ka ga gaba ɗaya an kashe al'umma da yawa kamar yadda na faɗa irin waɗannan abubuwan sun faru a garuruwa da yawa za ka ga cewa ai an kashe an yi tara-tara an kashe irin waɗannan na mutane mutum 2-3 sai kaga kuma an yi hawa na musamman an zo an kone garin to kaga su dole akwai buƙatar tsakanin karamar hukuma kaza da karamar hukuma kaza da kuma ita kanta rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar su hada wani kwamiti na wucin gadi wanda za a dinga diban dukkanin al'ummar da suke cikin wannan kauyuka a zuba su su dinga rangadi kuma a ba su isassun kayayyakin aiki wanda zai taimaka a ba su dama yadda za su dinga sadar da bayanai ta yadda dukkanin wata mota ko mashin da zai shiga ko ya wuce a tabbatar ana da rijistar sa kuma ana da bayanin ina zai je da ina zai fito domin maharan suna amfani da irin manyan baburan nan ne kaga sun shiga abun kamar abun nan zaka ga sun dauki baburan fiye da 50 yadda ka san kamar wani tashin gari sun gama sun sha to irin wayannan mashina ko ba komai idan man su ya kare za su zagayo su shigo cikin gari su sha mai kaga akwai bukatan a sa idanu a tabbatar da irin cewa waɗannan irin mutane ne suke zariya a tsakanin wayannan kauyuka domin su ɗan kauyukan su samar wa kansu maslaha da kuma tsaro.
Haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yusuf Samburga cikin na ƙungiyar Izala, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin da ya fara a baya, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙabilun yankin tsakiyar Najeriya ko Middle Belt. Ga Mr. Mark Amani.
Mai magana Mr. Mark Amani, wanda aka fi sani da President na Middle Belt Progressive Forum. Shugaba na kananan kabilun arewacin Najeriya, jama'a assalamu alaikum. A gaskar magana kowa ya riga ya sani kuma mun shafa ne ko da shike wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai ka to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma gaya kanmu gaskiya saboda haka a kullun kiran da nake yi a gaskiyar magana idan za mu fito mu gaya kanmu gaskiya ko shakka babu irin matsalan da za mu samu makamacin irin abin da muke gani a yau domin duk mutumin da yake a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin magwacin hali irin wannan gaskiyar magana ƙarya ce. Ana misali idan aka koma ta bangaren addini mutane annan suke ci suke sha in aka koma ta bangaren shugabanci ma haka yake to amma shin gaskiyar magana idan har za mu yi mu rinka kirkiro rigingimu saboda biyan bukatun kanmu ko kuma biyan bukatun wurin su mutanen sannan muna ta wulakanta kasan nan domin kasan nan a yanzu maganar da ake ciki gaskiyar magana muna da zama ne kawai amma ba yadda ya kamata mu zauna ba so kiran da nake kokarin yi a nan shine na san akwai maganganu na manoma da makiyaya akwai maganganu dama na Boko Haram akwai maganganu na empowerment na tallafawa matasa marasa aikin yi to ire-iren waɗannan abubuwa sun haddaba kasan nan waɗansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci kusan idan talauci na damun mutum shikenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu shin in ka tada rigingimu watakila kana da iyalai kana da iyaye sai ka tada rigingimu shin ina za ka zauna ina iyalanka za su zauna ina ne iyayenka za su zauna kaga kai baka zauna lafiya ba iyayenka ba su zauna lafiya ba iyalanka ba su zauna lafiya ba saboda haka ni ina kira musamman akan maganan matasa to mu bar yaudarar al'umma kullun aka tada zance mu ce talauci ni na san cewa akwai matasan da ko da zaka biya su ka dauke su aiki ka biya su 100,000 wallahi ba za su yi aikin nan ba to maganan talauci shin biya min yadda za a yi da irin waɗannan abubuwan so idan aka tashi magana sai a rinka kamar ma ana ta karfafa su ne dama su rinka wurin sabubuwa saboda talauci to talauci dama rashin gudar Allah dan arewacin Najeriya shi yasa duk waɗannan bala'o'i suke ta cin mu domin idan ka dubi duk fadin Najeriya duk inda kaje ka darurin da wannan gari yake da shi cikin kashi 100 ne nake tabbatar maka na taka Najeriya, na taka wurare daban-daban. Duk irin abin da ka gane dama ko na sha'awa ne ko makamancin haka kana tambayawa zaka ji an ce maka yi dan arewaci ki da shi.
Shi ma Sheikh Yusuf Sambar ga cikin ya ce hakuri da juna da kuma yafiya ne kadai za su tabbatar da zaman lafiya wanda sai da shi ake samun ci gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji muryata, sunana Yusufu Muhammad Sambari Gachikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. To ni kiran da nake yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya. To a ka'idar musulunci, idan aka samu mutum yayi zamba cikin aminci akan wani abu da aka dora shi shugabanci a kai, to a ka'idar musulunci, a abinda na fahimta, ansar abin ake yi a maida baitul malin gwamnati, kuma in akwai wani aikin gwamnati a hannunsa shi a cire shi a sa wani wanda yake amintacce. To anan ni abinda nake gani babu shakka an so irin wa'annan kudade ba za a ce yana da laifi ba. To sai dai kuma ni a iyakattawa fahimtar kada gwamnati ta dau dogon lokaci ta maida aikin da za ta ci gaba da yi ma al'umma shine wannan binciken kadai. Ya kamata ita gwamnati ta maida hankali akan yi ma talakawan kasan nan aiki, musamman ita wannan gwamnati 100% talakawan Najeriya sun ba ta goyen baya yanda ya kamata, har an kai matsayin talakawa suna sayen scratch card wa'inda yake za su tara kuɗi a asusun yin campaign ma ainihin gwamnatin APC dan mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya ci zabe. Kuma gashi Allah mai girma da daukaka ya kai shi ga nasara an ci zaben. To kada mashawarta da suke kewaye da mai girma General Buhari, irin ministoci da sauran masu ba shi shawara, kada a manta da ainihin ci gaba da yin aikin da zai taimaka ma kasan nan. Duk gaba ɗaya mu a matsayinmu na masu wa'azi wa'inda muke bin hanyoyin ƙasar nan, muna zirga-zirgar tafiye-tafiyen wa'azuzzuka, hanyoyin ƙasar nan gaba ɗaya sun lalace. Bayan haka za ka ga cewar mafi rinjaye in an samu rashin lafiya mai tsanani sai an bar ƙasar nan an tafi wata ƙaramar ƙasar da bata kai Najeriya arziki ba, kamar irin su Indiya, kamar irin su Masar, kamar irin su dai makwabtanmu. To kaga ya kamata a ce gwamnati ta maida hankali kan gine-ginen manya-manyan asibitoci da gyare-gyaren wa'innan hanyoyi da harkar abin da ya shafi ilimi da ainihin ɗaukar yaran nan matasa aiki da ainihin duba guraren da abubuwa suka lalace a ƙasar, a fi maida hankali akan haka. Kada ainihin an so wa'innan dukiya da ake yi ya ɗauke hankalin gwamnati ya zamanto ba a maida hankali akan aikin da ya kamata a yi ma 'yan ƙasa mutanen Najeriya ba. Saboda haka nake kira zuwa ga gwamnati da ta maida hankali ta yi la'akari da wa'innan abubuwa. Yanzu muna ganin yanda matasa suke zube a duk unguwar da ka shiga, za ka ga ɗimbin matasa wa'inda sun gama makaranta ba aiki, wasu sun gama degree, wasu sun gama masters, wasu sun gama NCE, wasu sun gama secondary school, ba su da halin da za su ci gaba da yin makaranta ta gaba. To bayan wannan suna nan zaune stranded ba sana'a. To a kirkiro da hanyoyin da za a koya ma yaran nan sana'o'in hannu, domin gaskiyar magana gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi da local government ba su iya ba ɗimbin yara matasan ƙasar nan aiki gaba ɗaya. Amma in an koya masu sana'o'i na hannu, wani a koya mai plumbing, wani a koya mai wayarin, wani ya koyi aikin kafinta, wani ya zama makaniki na mota, wani na babur, wani na kaza, wani na kaza, to wannan shi zai sa ainihin gwamnati ta samu sauki akan irin wa'innan abubuwa da yake faruwa a kasan nan. To ina ganin in gwamnati ta dauki irin wannan salo da irin wannan tsari, babu shakka za a samu dimbin nasarori akan abubuwa da ake so a cimmawa a kasan nan insha Allah.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annishuwa da kwanciyar hankali da lumana.